Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Azar Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 14 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diplomasiya. Sannan hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kuɗin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kuɗaɗe na zamani da aka yi amfani da su don turawa ƙungiyar Al-Qaida da ISIS da reshen sojojin Hamas. Wata babbar jami'ar Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar COVID-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar Afirka.
Bayan cika kun labaran, za ku ji cewa manyan ƙungiyoyin addinan Musulunci da Kirista a Najeriya sun bayyana matakan kawo ƙarshen rikici da tashe-tashen hankula a kudancin jihar Kaduna.
Saboda rashin yin hukuncin galibi shike jawo fitintunu irin waɗannan su riƙa faruwa.
Babban abun shine su a cikin gida su zauna su duduba yadda za a yi a gyara.
Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta zargi ƙungiyar manoman shinkafa ta ƙasa reshen jihar da ƙoƙarin kawo cikas ga binciken salwantar kayayyaki na biliyoyin naira a ƙarƙashin shirin gwamnatin tarayya na bunƙasa noma, wato Anko Borowa.
Tun farko yanda aka dauko da tsarin dole irin waɗannan matsaloli a fuskanci su, kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa da wanda baya noman shinkafa, sannan aka yi amfani da ƙungiyoyi maimakon a yi amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su.
Bayan haka, kamar kowace ranar Juma'a, a yau ma muna tafe da shirin da ɗan gari, za mu kuma kawo muku nasihar Juma'a. Ga ma kafin nan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diplomasiya, wani batu da ke zama ɓangaren yarjejeniyar dakatar da Isra'ila daga mamaye yankin yamma da kogin Jordan, wanda Falasɗinawa suka nemi a basu don makomarsu. Wannan sanarwar ta sa haɗaɗɗiyar daular Larabawa kasancewa ƙasa ta farko a yankin ƙasashen yankin Gulf, kuma ƙasar Larabawa ta uku da ta kulla hulɗar diplomasiya da Isra'ila. Dama Masar da Jordan ne kaɗai ƙasashen Larabawa da ke hulɗar diplomasiya da Isra'ila. A shafinsa na Twitter, Trump ya wallafa sanarwar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen uku, kuma daga baya ya faɗa manema labarai a ofishinsa da ke fadar White House cewa hakika wannan lokaci ne na tarihi. A lokacin da muryar Amurka ta tambayi Trump ko yana goyon bayan mamayar da Isra'ila tewa yankin Falasɗinu, Trump bai bada amsa kai tsaye ba, yana mai cewa muna kan magana da Isra'ila game da batun yanzu haka. Hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kuɗin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kuɗaɗe na zamani da aka yi amfani da su don turawa ƙungiyar Al-Qaida da IS da reshen sojojin Hamas, inji ma'aikatar shari'a Amurka a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ce karɓe asusun kuɗaɗen da ake kira cryptocurrency da Turanci sama da 300 da ke da alaƙa da ƙungiyoyin guda uku. Shi ne mataki mafi girma ma irinsa, kuma ya kai ga dagula tsarin tattara kuɗaɗe da ke canzawa a koda yaushe. Ba abun mamaki bane ganin cewa makiyanmu na amfani da fasahar zamani da shafukan sada zumunta na zamani da kuma kuɗaɗen cryptocurrency don aiwatar da munanan manufofinsu na tashin hankali, a cewar babban Attorney General na Amurka William Barr a wata sanarwa. Ya kuma ce ma'aikatar shari'a ta Amurka za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da take da su don kare rayukan Amurkawa daga kungiyoyin ƴan ta'adda. Asusun da aka kwace mallakar wasu kungiyoyin ƴan ta'adda uku ne da waɗanda ke bada gudunmawa ga masu harkokin kuɗaɗen da ba a san ko su waye ba, waɗanda kuma ke aikin musayar kuɗaɗe ta yanar gizo a faɗin duniya. A cewar wasu takardun kotu, fiye da asusun kuɗi 150 dakarun alƙasam reshen sojan Hamas suka yi amfani da su wajen tara kuɗaɗen. Wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar COVID-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar Afirka. Tana gargaɗin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa idan aka bar wasu ƙasashen a baya. Daraktar hukumar WHO ta yankin nahiyar Afirka, Matshidiso Moeti, ta ga alamomin da ke nuna abin damuwa wanda ta yi reshen nahiyar Afirka su kasance na baya-baya a jerin kasashe marasa karfin tattalin arziki da za su samu rigakafin cutar ta COVID-19. Moeti ta lura cewa wasu kasashen masu karfin tattalin arziki da ke bada kuɗaɗe don bincike ko samar da rigakafin na tanadar abubuwa don kasashen su, yayin da akwai fahimtar cewa gwamnatoci za su so su kare 'yan kasar su. Moeti ta faɗa wa muryar Amurka cewa tana fatan suna yin la'akari da bukatun sauran kasashen.
Madalla, an jima kadan Zara za ta sake dawowa da karashin labaran. To amma kafin nan, Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya da Kungiyar Kiristoci ta Kasar, wato CAN, sun bayyana matsayarsu akan matakan shawo kan tashe-tashen hankula da suka addabi yankin kudancin Kaduna. Wakilinmu a Kadunar, Isa Lawal Ikra, na dauke da karin bayani.
Majalisar da ta kira wani taro na manema labaru a jiya Alhamis don nuna damuwa game da rashin zaman lafiya a kudancin jihar Kaduna, ta ce matakar dai gwamnati ba za ta tabbatar da ta laruftar da dukkanin waɗanda aka kama da laifi ba, to rikici ba zai kare ba. Malam Abdulrahman Hassan shi ne sakataren majalisar ta Koli kan tabbatar da shari'a a Najeriya reshen jihar Kaduna.
Kwanakin baya can kwai kotu ta ECOWAS wanda musulmin kudanci din suka kai kara, kuma wannan kotu ta zartar da hukuncin cewar lalle ne ita gwamnati misali ta dauki matakai na hukunta waɗanda suka yi kashe-kashen abin da ya faru na rikicin da aka yi na shekarar 2011 na zangon na zankuwa. Wannan kotu ta yanke hukuncin cewar a biya su diya a kuma kamo waɗanda suka yi wannan kashe-kashe domin a hukunta su. Saboda rashin yin hukuncin galibi shike jawo fitintunu irin waɗannan sirga faruwa.
Ba kwa gudun maganar komawa baya wajen hukunta waɗanda suka yi tsohon laifin da ake gani ya dauki lokaci zai iya taso da tsohon ciwon da za a ƙara samu koma baya.
Babu wani abin da zai jawo irin wannan. Ai yanzu abin da yasa muke cikin wannan halin saboda kyale sun ne.
Sai dai kungiyar Kristoci ta Najeriya, wato CAN, na da ra'ayin cewa wannan matsala ta kudancin jihar Kaduna fa matsala ce ta cikin gida. Inji shugaban kungiyar Kristocin a jihohi 19 na arewacin Najeriya, Rabaran Yakubu Pam.
Babban abun shine su a cikin gida su zauna su duduba da za a yi a gyara.
An ji shi mai girma gwamna kwanan nan yana magana ko ya kawo jami'an tsaro nawa ne in mutanen garin ba su yadda tsakanin su su zauna kamar inda da can ake zaman lafiya ba rigima ba, kuma yawan jami'an tsaro ba za a samu zaman lafiya ba.
Maganan shi yana da gaskiya, amma dole ne a yanzu da mun shiga cikin magana kaga ne dole a bi kowane mataki. Ana kai magana da jama'a wurin yanzu, wani lokaci sai ka ga wanda ba so son zaman lafiya za su taso da dare su je su lalatar da magana. So in akwai aniya a yi magana da jama'a ya zama lafiya, dole ne za a kara jami'an tsaro domin su tere irin warannan masu tashi da dare da aniya cewa bari mu lalatar da wannan abun.
A da dai hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna sun fi addabar yankunan Kerawan, Karamar Kumar Gabi da Giwa da Birnin Gwari. Sai dai daga baya waɗannan harare sun koma kudancin jihar Kaduna da aka halaka wasu da dama, sannan aka jikkata wasu da suke ta jinya asibitoci. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla, a gaida Isa Lawal Ikara. Kuna tare ne da tashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gazara Aminu Fage ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya.
Masu zanga-zanga a Belarus sun dunguma kan titina da kuma dubban ma'aikata sun tattaru a wajen wata masana'anta a jiya Alhamis don yin Allah wadai da wani mataki da 'yan sanda suka dauka akan masu zanga-zanga game da takaddamar sakamakon zabe wanda ya tsawaita gwamnatin shugaba Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya da ya kwashe shekaru 26 yana yi tunda sanyin safiya daruruwan mata suka ja dogon layi da nuna goyen baya a wurare da yawa a Minsk babban birnin kasar da yawa daga cikin su sun sanya fararen tufafi sun kuma dauki furanni da hotunan yan uwansu da aka tsare a lokacin zanga-zangar da aka fara yi jim kadan bayan zaben ranar Lahadin da ta gabata wanda suka ce an tafka maguɗi dogon layin masu zanga-zangar ya karu a tsawon yinin inda suka cika manyan filayen birnin da kuma hanyoyi yayin da masu tuka ababen hawa suka dinga latsa horn da nuna goyen baya a Minsk da sauran burane da dama dubban ma'aikatan masana'antu su ma sun yi zanga-zangar don nuna adawa da tashin hankalin yan sanda suna bayyana alamun yiwuwar fara yajin aiki a zaman wani sabon mataki na kalubalantar gwamnati kusan mutane 130 ne aka kashe dubun wasu kuma suka kauracewa matsugunan su sakamakon tashin hankali a cikin makon da ya gabata a jihar Warab a cewar wani mai magana da yawun rundunar sojin Sudan ta Kudu a yayin wani campaign na gwamnati a ranar Asabar din da ta gabata na kiran farar hula da su mika makaman su a karamar hukumar mulkin Tunjis gardama ta barke tsakanin wani gungun mata sa da sojoji a garin Rome a cewar Mukai Mobier babban daraktan kwamitin zartarwar garin rikicin yayi sanadiyar mutuwar mutane 127 ciki har da farar hula 82 a cewar mai magana da yawun rundunar sojojin kasar Manjo General Rui Kong Makol Tong mazaunin garin Tunj East ya zargi sojoji da kisa da kuma yi wa farar hula fyaɗe Tong wanda ya gudu daga gidansa kuma shi da ɗaya daga cikin ɗayansa na mabuya ya ce har yanzu yana neman wasu daga cikin iyalansa
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta zargi shugabannin reshen jihar na kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya wato Refan da yunkurin kasara binciken zargin sama da fadi na kayayyakin noma na biliyoyin naira a karkashin shirin bunkasa noman shinkafa na gwamnatin Najeriya wato Anko Growers to amma su kuma shugabannin kungiyar sun dora laifi akan shugabannin kananan kungiyoyin manoma da ke yankunan karkara wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya ruwaito mana cewar tun a watan jiya ne hukumar yaki da rashawar ta kaddamar da bincike akan zargin
yanzu haka dai jami'ai na fadada bincike akan wannan batu dukuwa da yunkurin zagon kasa daga shugabancin kungiyar masu noman shinkafar a jihar Kano a cewar shugaban hukumar barista Muhi Magaji
ai shugabannin Kano su laifuffukan su a gurin mu shine suna kokarin kassara binciken kai da muke aiki muka kuma gamsu da cewar wannan abin da muke shine mai kyau ka zo ka ba mu hadin kai mu gano amma ka ce wai ba za ka ba mu hadin kai ba kuma so kake yi ma kai za ka ga hukuma yanda za ta yi aikin ta to wannan ne yasa muka dauki matakai amma zuwa yanzu abin da muke kallo suwaye ma suka yi abin da suka yi har aka yi abin da aka yi misali yanda ake karkatar da waɗannan kayayyakin kuma ake amfani da rashin wayewa na mutane ake dora sunayen su ko ake rataya musu bashin da sauransu wannan shine abin da muke yanzu
sai dai shi kuma shugabancin reshen jihar Kano na kungiyar manoman shinkafar ta Najeriya na zargin shugabannin kananan kungiyoyin manoma a karkara ne da laifin rubda ciki akan kayan talakawan manoma a karkara Alhaji Haruna Abubakar Aliyu shine shugaban kungiyar a jihar Kano.
Matsalar da ake samu a nan, mu muna amfani ne da kananan kungiyoyi. Muddin kaya ya shiga hannunsu sai kaga ko chairman ko secretary ce shi yayi wahala a wannan abin da ya kamata ya ba mutum bai bashi ba. Wanda ko mu a nan mu ba haka muke ba. Kusan mutum 100,000 sun samu wannan abu, amma zancen kudi ne masu yawa, kashi 30 zuwa kashi 35. Abinda nake tsammani mutane sun dawo da shi.
To amma Kamre Shu'abu ya haya ungogo na cibiyar horar da matasa sana'o'i ta Sani Abacha anan Kano na cewa
tun farko yanda aka dauko da tsarin dole irin waɗannan matsaloli a fuskanci su, domin kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa da wanda baya noman shinkafa, sannan aka yi amfani da kungiyoyi maimakon a yi amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su, waɗanda za su tabbatar da cewar dukkan wanda aka ba kayan nan isa mai noman shinkafa ko kuma wanda yake da burin yin noman shinkafa, mutane su gurbu da sunan kungiya kawai don su cutar da al'umma. Duk mutumin da aka same shi da hannu a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama misali ga 'yan baya.
Karkashin shirin na Anko Barowa wadda aka kaddamar a shekara ta 2017, babban bankin Najeriya CBN na bada kudaden samar da kayayyakin noman shinkafa domin rabawa manoma ta hannun kungiyoyinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Badalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya haka a koda yaushe za a iya kama mu a shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su.
To jama'a barkamu da warhaka, cikin wannan sabon shiri na daɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin daɗan gari dai na bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shaharsu ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta ko ko burinsu a rayuwa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla, shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Kutama a yankin ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano. Wannan gari na Kutama da ake wa kirari da Kutama magagarar mayaka, usulinsa wasu Fulani ne suka kafa shi bayan da suka yi ƙaura daga dutsen ɗan Bakoshi da yanzu haka yake cikin yankin ƙasar Shanono duka dai a jihar ta Kano, shekaru aƙalla 700 da suka gabata, kamar dai yadda dagacin garin ya shaida min bayan da na fara tambayarsa ko yaya sunansa.
Alai Safiyan Muhammad, dagacin Kutama. Farkon tarihin garin Kutama shi ne tun lokacin da-dacen lokacin da aka ba garin Kutama, Fulani ne suka taso. Makiyaya suna yawon kiwon suka zo leon nan laji na garin Kutama suka zauna. Yau da kullum sai suka ga suna ƙaruwa da waɗanda ke zuwa gurinsu. Yakin sai suka ce turu kace ya kamata mu kafa gida a gurin nan mu zauna hudan gaba. Sai suka gayyace ƴan uwansu daga dutsen ɗan Bakoshi. Suka nemo ƴan uwansu suka zo suka ce kai ya kamata gari za mu yi gidaje garin nan mu zauna wurin nan kai gurin ya zama gari, ya kamata ku zo Kutama mu. Mu zo mu gina gurin nan. Shi ne asalin garin Kutama. Kutama. Ku zo Kutama mu.
Wancan dutsen ɗan Bakoshi da kake magana a ina yake?
Ina lokal gama.
To wannan magana da kake kiyasan shekaru nawa baya kenan?
Ai aƙalla shekarun a baya za su yi wajen 700 ko fiye ma.
To watakila tun da haka ne ka ce gari ne na Fulani. Tun a wannan lokaci ba za a rasa watakila kirari ko take ba a garin Kutama yana da shi.
Yana da shi kwarai da gaske kuwa. Domin lokacin da aka yaƙi ana yaƙi aka yaƙi shi ne mayaƙa suka tara suke tasowa daga masu yau gabas zuwa su ci Kano. Lokacin da suke tasowa idan sun taso sun zo gangara nan ƙasar Katsina shi ne suke cewa ai sai mu je Marashi. To mu da ma iyaka Kano daga Katsina Marashi. Idan sun zo an ce ga sun an zo sun taho sai a samu mafarauta sai su hau wani tsauni yana nan gaba da garin Kutama sai sa hango suka kura ta zo ya ci ga ma kana sun taho kafin su zo da wannan lokaci shi mai garin Kutama ala sai da shi karfi sai ya je ɗeba ruwan malakin ya zuba a butarsa duk inda ruwa ke ya ɗebe shi ya zuba a butar nan mai a ƙasa su idan suka zo babu ruwa da za su sha ko da ba musu sha ko sai abinci babu ba kuma dama su hayo rafin nan su shigo garin Kutama sai su koma da baya wannan kallon ya kibe shi ba
akwai kirari ko take wanda dai magana wanda ake tun da gashi ma kun yi shihura wajen kasancewa mazaje tun a wancan
haka yake Kutama ga magagarai mayaka kiran ta yadda ake mata kina
to mai girma da kaci ka san wasu wurare musamman a kasar Hausa ko a ce sarkin Fulani ko a kira sarautar da sunan wannan gari watakila gaji an ce ko Kutama ko kaza ban sani ba ita wannan sarauta ta kuta dakacin Kutama ya ake kiran ita sarautar
sarautar Kutama ake kira Fulani har ta zo kan mu yanzu mu yara da muke yanzu
to kamar kiyasin dakatai ko sarkin Fulani nawa akai a Kutama zuwa kanka
to zuwa kai lani dai abin da sani dai yanzu an yi Kutama alfi an yi Kutama bawa daga nan sai daga cikin Kutama Umaru shekara ɗaya ya kuma ka tuwe shi don yanzu sai aka kawo Muhammad Tukur kuma shi ne kakana wanda ya mahaifina daga shi ya mahaifina Muhammad Bima shi kakana wancan shi ya shekara 28 kenan sai aka naɗa mahaifina Muhammadu
shekara nawa ya yi
shekara 31 muna tunan ta yawan zuwa yawan ta yi kuma yana shekara 29
to wani abu Kutama ta yi shihura da shi wanda take ganin ta dar wasa
na'am kai shi mal shi kasuwanci ana kasuwanci wanda Allah ya nuna da Kano kan ba kasuwa irin ta Kutama kasuwanci ko shine a wannan lokaci akwai shuni da ake yi wani shuni aka zo ana saka mudukare da fallani da sauransu sake-saken mata kuma duk a yan malakanu ba Allah ke sa garin garin Kutama
to zuwa ake nan a siya ko ku kuke fidda zuwa wata kasuwa
nan a siya har daga wata kasashen waje domin lokacin da raƙuma suke zuwa kan wazo aji da jakuna a zuwa lodi kuma su koma waje Niger
kasar Niger kenan daga nan ake zuwa to bari mu kalli ci gaban zamani mai girma da kace muga yanzu Kutama waɗannan irin ci gaba ta samu irin na zamani a takaice
alhamdulillah ta samu ci gaba da dama ci gaban ko ta samu na farko dai aka fara gina mana makaranta tare da primary daga nan aka zo aka saki gina mana ma'aikatar gidan gona ta kai shekara 60 akalla akwai ruwan famfo duka samu akwai dam da aka yi mallewa ga sanan
a wani zamani
a zamanin wannan chairman na yanzu Bashir Abdullahi
to mai girma da kace tun daga abubuwa da aka lasafta an samu idan bukata ce ta mutanen Kutama me za ku yi fatan ku kuma samu walau ko daga karamar hukuma ko daga jiha ko ma tare
alhamdulillah na farko dai muna son gyaran hanyar mu da gwarzo zuwa Kutama zuwa iyakan mu malahi da Katsina wanda duka bai fi rabin kilo ba ga hanya kuma daga Kusaman zuwa fada Malika wanda ba Allah hala da hanyar da yi duk muna son wannan guda biyu muna son gyara mana su ai mana adishi dan ci gaban ya sami mu kuma ga manoma ne da gaskiyan gaske
lallai kam tarihin kafuwar garin Kutama kenan da ke cikin yankin karamar hukumar Gwarzo yamma da birnin Kano aka ji daga bakin dagacin garin Alhaji Safiyanu Muhammad lokacin da na ziyarce shi a ƙarshen zantawar mu da shi dagaci Alhaji Safiyanu Muhammad bayan yabawa da irin ci gaban zamani da garin na Kutama ya samu duk da haka sai da ya buƙaci fatan ganin gyara wasu hanyoyi guda biyu da suka hada garin Kutama da garin Dayi da ke makwabciyar jiha ta Katsina waɗannan buƙatu da dagacin na Kutama ya ambata suka sanya ni tuntubar shugaban karamar hukumar Gwarzo yankin da garin Kutama ya fada ƙarƙashin ikonsa wato injiniya Bashir Abdullahi domin jin ta bakinsa kan buƙatun guda biyu
Allah hakika ni ma na kasance na fito daga wannan yanki na san matsalar wannan hanya wato wannan hanya muna da matsalar da kogin da ya raba jihar Kano da jihar Katsina shine ya raba mu da mu'amalar da ake yi tsakanin mutanen Katsina da mutanen Kano ta wannan yankin. Amma akwai kolta wadda aka shimfida wajen akalla wajen shekara 18 ko 20, wanda wannan kolta ta lalace gurare da dama, wanda kuma bi iznillahi muna ta turawa, wanda ko a wannan kasafi na wannan shekara wannan hanya ta shiga, kuma a kasafin mu na karamar hukuma wannan hanya ta shiga, wanda bi iznillahi muna ganin banda duba da yanayi na tattalin arzikin kasa da ya tsaye da kowa ya san yanayin yanda ga yanayin tattalin arzikin kasa ga yanayin larurar nan da ta zo, amma muna da kyauta da san da mun samu dama bi iznillahi zamu ga mun kawo wannan hanya dauki.
Injiniya Bashir Abdullahi kenan shugaban karamar hukumar Gwarzo da ke yammacin jihar Kano a tarayyar Najeriya. A martaninsa ga bukatun al'umar garin Kutama da dagacin garin, Alhaji Safiyanu Muhammad ya bayyana min a tattaunawa ta da shi. To ma sauraron mu, abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dan gari, ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Ni Muhammad Dan Waziba sunana a nan cikin garin birnin Kwani, Jamhuriyar Niger. Wannan lalle hakika kullum abin da muke nema ga al'umma, abin nan da muka gada na zaman lahiya, muna roƙon Allah ya tabbata san mu na sha. Wanda kullum ba sad da za a jin dadin zaman duniya in babu zaman lafiya. In wata ibada za ka yi, in kasuwanci za ka yi, in noma za ka yi, in kiwo za ka yi, kai duk dai abin da kake cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba. Dan haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kulli halin kullum, tunda kowane addini wanda ake akai ne abin da ke nema a zauna lafiya. Tunda ka gama mun gadi zaman lahiya tsakankanin mu, da ma Kirista da Musulmi da ma wanda wasu da addini har da arna nan ga mu nan cikin yankin garamu, akan zaka har abin da ake cima irin na al'ada a zaka ayi ai komai duk a wace, kuma kowa ya san inda yayi, amma dai muna zaman lafiya. Dan haka abin da muke roko da diyan garamu da amunka aiwa da sauransu duka da makwabtan mu da ko ina, muna fatan abin da mun ka saba shi zaman lahiya, mu diba mai kallo mu gani abin da an ka buru bayan zaman lahiya tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa. Kenan ku ne yana ma dan uwa ne, kenan fatan zaman lahiya kamar irin yadda mun ka saba wajen bangaren mu, ku ne tabbas takan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu duk gaba ɗaya mun haduri daya, muna nima makarin mu zaman lahiya. Dan haka wannan kullun ala kulli halin mu shine da awan mu, muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasar mu da makwabtan mu gaba daya, ma da duniyar mu ma gaba daya. Kina wannan sako yana game duniya gaba daya. Kenan wanda yaje wannan ga mahita nan, kenan ta nemi zaman lahiya kuma dan azumna lafiya. Shi muke roko gurin al'umma, kuma shi muke roko Allah ya bamu arihin gwiwar mu haɗe zukocin mu mu yahe majunan mu mu yi zaman lafiya.
Yanzu kuma Zara Aminu Fage ta sake dawowa da takaitattun labaran duniya.
A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diplomasiya, wani batu da ke zaman ɓangaren yarjejeniyar dakatar da Isra'ila daga mamaye yankin yamma da kogin Jordan, wanda Falastinawa suka nemo a basu don makomarsu. Hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kudin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kudade na zamani da aka yi amfani da su don turawa kungiyar Al-Qaida da IS da rashin sojojin Hamas, inji ma'aikatar shari'a Amurka a jiya Alhamis. Wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar COVID-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar Afirka. Tana gargaɗin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa idan aka bar wasu ƙasashen a baya.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Cuba Herode Odone da ya hada shirin ya kuma bada umarni, ni Murtala Faruk Sanginna ke muku fata alkhairi, ma'assalamu.